سيدنا ومولانا وحبيبنا وسيدنا محمد الحاج الامين المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم الاربعاء 20 توتر من الهجره هجره من جعلنا صلى الله عليه وسلم من ايام
Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغني والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ يضر لنا بهذا المحضر والشاطئ بنظرة تأتي لنا في السفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آبايا حكا شو أقبلوا أن مزوني من البركة دا جكا الأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن موكا تاردسوا أولا مزلا من البركة da kuma waɗanda suke sauraron mu inda suke da wanda suke kallon mu ta kafar da ake kallon mu, yana ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya arzuta mu da rayuwa da lafiya da imani, ya kuma ba mu ikon kasancewa a wannan mazauni mai cike da albarka, kuma a wannan yammaci mai albarka a cikin munasaba mai albarka. A kamar yadda jagoran mazauni ya faɗa, Maulana al-Imam Sheikh Mustafa, cewa saboda munasabar sallar layya da muka wuce, an yi shawarar za a sanya wasu muhadarori kamar na barka da sallah, wanda za a yi amfani da wannan damar a ƙara haɗuwa da ‘yan uwa a tattauna a cikin mawdu’i wanda zai amfane mu cikin lamuran addininmu. Daga ciki waɗannan laktoci da aka shirya, wanda kusan za a zauna a mazaunai alal aƙalla goma, kuma kowane mazauni da unwani ɗin da za a ko mawdu’in da za a tattauna, an zaɓi a fara daga wannan masallaci da kuma wannan mawdu’i. Addinin musulunci ga baki ɗaya isnadi ne, wato kaman chain, kaman sarƙa. Daga wannan ni na amsa, daga wannan shi kuma ya amsa, daga wancan shi ya amsa, daga wancan shi ya amsa, daga wancan har zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wasu da wani daga cikin magabata yana faɗi akan kula da isnadi, yana cewa walau lil isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Ba dan da isnadi ba, kowane wanda ya ga dama zai zo ya faɗi abin da ya ga dama. Menene munasabar wannan zancen da nake yi da maudu'in da zan tattauna? Shine alaƙanta mawdu'an da za mu tattauna a ciki, da farawa da maganar Shehu radiyallahu anhu. Muna so mu faɗa ma, idan aka ce ga isnadi mai zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ka ce kai ga naka jagora, wancan ya ce ga naki, wancan ya ce ga naki, to ka ba a tabbatar da ingancin naka addinin. Sai an diba jagoran nan naka yana kan daidai, sannan shi ma ya ansa daga wani, shi ma ya ansa daga wani, har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka yi arashi, naka jagoran igiyar ki ta yanke bata sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to sai a baka shawara ka gyara ka samu yadda zaka sadu da sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan kai sa'a jagoranka ya dangane da sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai a baka shawara a ce ka ci gaba da rike jagoranka amma ka yi koyi da abin da yake. To wannan ya sanya za mu tattauna akan Shehu radiyallahu ta'ala anhu, wanda shi ne jagoranmu cikin lamarin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkanin mu mun sani ba wanda ya hada zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mu, a ce duk wanda ya ce na samo daga manzon Allah sai ya faɗi ta ina, sai ka ce ta wajen wane, to shi ta ina, shi ma ta wajen wane. To duk lokacin da aka zo yawma na da'u kulla unasin bi imamihim, sai mu kaddamar da Shehu radiyallahu anhu, mu ce to mu ga jagoran mu wanda ya jagorance mu cikin koyar da mu addini, shi waye jagorance shi, wani shi ya jagorance har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ku addinin musulunci, ayyuka addinin musulunci gabaki daya me suke bukata? Suna bukatar a yi su da izinin Allah da umarnin Allah da umarnin manzon Allah, sannan kuma a yi su yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara, yadda Allah ya tsara. Wannan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kira zuwa ga riko da sunnati, yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin min ba'di abu alaiha bin nawajib. Wannan maganar ta manzon Allah ce na hore ku ku yi riko da sunnata, dan Allah fadin sunnati kawai bai isa ba, me yasa ya kara da cewa wa sunnatul khulafa'ir rashidin ku yi riko da sunnata da sunnar halifofina? To abin tambaya anan, sunnar manzo Allah daban, ta halifofi daban, ko ko duk sunnar nan guda ɗaya ce ta manzo Allah ce? Idan kace duk sunnar nan ta manzo Allah ce, sai ce to me yasa ya bayan alaikum bi sunnati, ai da ya isa tunda sunnar ta manzo Allah ce kawai, sai ce wa sunnatul khulafa'ir rashidin. Akwai latifa a cikin wannan karatu, ana so a bayyana maka masu ta'arifin sunna da cewa iyakar abinda manzon Allah ya aikata shi kadai ne sunna. To ko dai wasu fahimci karatun a daidai ba, ko suna ha'intar al'umma? A'a, abinda annabi alaihi salatu wassalam ya aikata sunna ne, abinda ya umarni a aikata ko da shi bai aikata ba sunna ne, abinda aka aikata gaban shi bai hana ba shi ma sunna ne. To mu kalli wani abu, abinda aka aikata gaban shi sai yayi shiru bai hana ba, a ce wannan yana so ya nuna mana bayan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin da fadar manzon Allah umarnin shi kenan, to akwai kuma wani ma zai yi kokari ya yi wani abu shi na wani, ba za a ce ya zama sunna ba, sai idan an dora shi a mizanin Qur'ani da sunnar manzon Allah, idan yayi daidai shikenan ya zama sunna shi ma. Wannan shine aka nuna mana, to tunda a zamanin manzon Allah yana zaune, to idan kai wannan abun kai ne ka zo kai, ba annabi ne ya aikata ka gani ba, dan da wanda ya aikata ne ka gani sunna ce jibiliya, ba annabi ne ya umarni ba, dan da abin da ya umarni ne ka aikata sunna ce kauliya, sai aka ce akwai takaririya, ke aikin ka ne, kai ka kawo aikin kai annabi sai ya tabbatar ya zama sunna. Wannan zai zama kaman ina bayani akan sunna tukunna, ko da yake ba shi ne maudu'i na ba, ba an ce yi magana akan ta'arifin sunna da to, amma shin fada nake. To wannan ayyukan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda ya aikata da waɗanda ya bada umarni da waɗanda aka yi a gaban shi bai hana ba, to ake ta sunna. to wannan shi ake bukata ga dukkan musulmi mumin ya aikata baka da wani abu da zakai wajen koyi da manzon Allah Allah ya amsa babu wannan abu da nassin alqur'ani Allah na cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhikra allaha katira wani ayar yana cewa wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wannan shine riko da sunnar manzon Allah duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi to kai rike wannan abin kai aiki da shi gurbanin iyawarka hadisi yana cewa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fantahu duk abinda na umarce ku da shi ku yi bakin gurbado abinda na hana ku hanu wanda ya riko da wannan ayyukan da wannan umarni da manzon Allah ya zama ahlus sunna dan kar wani ya dauka kamar yadda an canza ma'anar wannan kalmar a yanzu an ce ahlus sunna sai a dauka wata kungiya ta wasu mutane su kadai ake nufi da ahlus sunna a'a abun ba a suna yake ba ta aiki yake aikin ka zai mai da kai ahlus sunna ko ba ka gaskashin ko wata kungiya aikin ka zai mai da kai dan bid'a ko a gaskashin ko wata kungiya kake to alhamdulillah wannan ayyuka na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehun da muke magana akan shi maulana sheikh al-islam wa sa'adat al-anam al-sheikh al-haji ibrahim Allah ya kara masa yarda ya faɗa a wurare da yawa da gaskiya yayi magana a cikin diwanin shi wanda shehu radiyallahu anhu ake yake cewa ni rayuwata da za a ce menene natijar rayuwata gaba daya yake zan nuna diwani wannan kasidin da nawa manzon Allah yace to in ka tambaye ni natijar rayuwata zan ce maka sunni to a cikin wannan diwani wanda shehu ya ambata da shine natijar rayuwar shi Allah ya kara masa yarda yana cewa addinin manzon Allah gaba ki dai ba komai bane sai abu guda biyu shine alqur'ani da sunna a diwanin sunnatin da ina zato manasiku ahlul wudad yake cewa halal dinu ghairu dhikri was sunnati allati alil mustafa sahad fatilka dawai addini ai ba wani abu bane sai qur'ani sai sunnar da ta inganta daga manzon Allah sai ce kaga wadannan abun guda biyu qur'ani da sunna su ne magani na a duk lokacin da nake karo da wata cuta sannan yana fadi a kasidar shi na fahatul malik al-ghani wanda aka fi sani da konakiriya shehu radiyallahu anhu yake abinda ni yake sa mun damuwa da radadi a cikin zuciyata yace abu ɗaya ne banda shi ba ni da wani damuwa a wannan duniyar shi amma wannan abu duk lokacin da na ci karo da shi sai na ji zuciyata tana koruwa ta shigar radadi kamar an tambaya shehu radiyallahu anhu menene wannan abin da yake tayar ma da hankali yake sanya maka damuwa sai ce inga ana tozartar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inga ana durkusar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inga sunnar manzon Allah an yi watsi da ita an kama shagalin gaba yace wannan abu shi yafi damuna da ma'anar shi cikin baitin da yake cewa alamanil yawma in dirasu sunna ma hi dalali qaidin janna yace al yawma a wannan rayuwar tawa a wannan zamanin nawa in dirasu sunnati ma hi dalal durkushewar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine mai goge bata qaidi lil jannati wanda kuma shine jagora na zuwa ga aljanna sai kaga inga sunnar manzon Allah an durkusar da ita alamani shi yake samun radadi yace to dalilin haka ya fita ya bar gida ya kama yawo duniya daga wannan garin sai wancan daga wannan garin sai wancan an tambaye shehu wannan yawacen da kake yi kai ne wannan garin kai ne wannan garin kai ne wannan garin wannan ina magana cikin kona kiriya kenan menene kasdinka menene abin da kake nufi cikin wannan yawa kamar shehu yana bada ansar cewa yawo na ba na neman kudi bane ba na kasuwanci bane ba na inje in ga gari bane kawai yawon bude ido duk ba shi bane yace kasbina shine rayin sunnar manzon Allah wal qasdu hiya sunnatul amini ukhi fariqal qaumi lil quruni yace kasbin guda daya ne shine in ga gudunwar da zan bayar wurin ganin na rayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da ma'anan wannan sai ya sake fadin shi a cikin diwani a diwani shi na takwas na karshe sayrul qalbi a kasidar da matsalainta yake cewa jama'ata wajudan haibatan wa jalala wa absartu minza bahjatan wa jamala a cikin ta yake cewa faghadartu awtani wa ahli wa usrati ajubul fala لم أشك كبت كلالا بكول خطورا أو بيوفا ومرة ببارزة دار فاسقين كسالا ببرجيك يوما ثم يوما تجولا بكاهرة أبدي هناك جمالا يكزان قرور وليزي يزان الناجق يكذا كسا كسا ونقر الشيء يكي فلا يكي سوى قرور وليزي يوى يا للتا فوسيا أمبت وسوك har yake ta akwai da yake tafiya je can gabacin China yace sai je kamar lisanul hali na garin shi kaulan wato mutanen gari dan a wannan fitar yayi wata uku baya gida shi radiyallahu anhu yace har mutanen gari sun fara kira suna baye tafiya ta yi tsawo fa yana cewa wa kaulan ku ta da ukar abantar rihala wannan tafiya ta yi fadi da yawa ta yi nisa da yawa shi Ibrahim sai ce garuruwan da naje ba lallai ki iya iyakance muku su a ambata ba amma bari in dunkule zancen ku yace alautul bihar az-zakhirati wa innani alautul qura wal mudna ko wal muzna bal hal jibala arumu ridal bari linusrati dini wa uburidu lil jili jadid risala yace duk wannan yawon da nayi manyan tekunan duniya an yi tafiya da ni a cikin jirgin ruwa akwai guraren da ta jirgin ruwa nabi alautul bihar az-zakhirat wa innani alautul qura yace nayi wata tafiyar a sama ta jirgin sama yace kamar maganar tafiya a ƙasa a ratsa duwatsu ma'ana kan mota ko wani a makamancin haka yace din nayi yace wallahi abu ɗaya nake nema shine yarda Allah arumu ridal bari aka ce shehu radiyallahu anhu idan ka samu yardan Allah nan me kake so ka sarrafa wannan yardar ta zama Allah ya yarda ma cikin gurinka menene gurin da kake nema Allah ya yarda da shi ka aikata sai ce linusrati dini guri nayi Allah ya dadadi kawai in ga na ce muke addinin Allah yace wannan aljilul jadid wannan sabon zamanin da na samu kaina a ciki abubuwa fa duk sun canza Shehu radiyallahu anhu ya zo cikin wani zamanin da magabata ba su suke shi ba mu kalli zamanin yana da hadari a daidai nan zan ja hankalin mu mun yan kai ba Shehu radiyallahu anhu kafin zuwan Shehu idan za a yi tafiya ba jirgin sama technology ya dan fara zuwa da mota da dan wani abu amma dai ba jirgin sama amma farkon karnin da aka haifi Shehu radiyallahu anhu jirgin sama ya samu kaga aljilul jadid zamani ya zo da abin da ba a san shi a baya ba television a zamanin Shehu zamani ya zo da abin da ba a san shi a baya ba harkan tarho zamani ya zo da abin da ba a san shi ba a baya amma zamani Shehu radiyallahu anhu ya riski wannan sai ce to ɗan wannan zamanin da aka yi sabbin abubuwa ina so in ba ku misalin to ya za ku tafiyar da rayuwarku yanzu waɗannan sabbin abubuwan za ku kaurace musu ko ku za ku yi amfani da su ba daidai ba? To idan ka kalli waɗannan ƙere-ƙeren duka, wanda ya yi su ba musulmi ba ne, so da haka shi bai yi tunanin zai ya yi su don su ce mace musulunci ba. Kana zaton Bature ya yi wayar don su ce mace addinin musulunci ne? Ko ya yi jirgin sama don ya ce mace addinin musulunci? Ko ya yi talabijin da ya ce mace addinin musulunci? Sai shi ce to ku zo ku gani, bari in koya muku yadda ake. Duk wani abu da ya zo sabo, kallashi, ka diba ka ga ta wani bangare zai wa addininka amfani, zo ɗauki kai. Kar ka kaurace mar, amma kar ka yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba. Waɗannan hawarisun abubuwan da suke jujjuyar, musamman a yanzu zan yi magana kaɗan akan maganan waya. Komai ta tare, in ka so za ka yaɗa addini da waya za ka yaɗa, in ka so ka yaɗa sharri za ka yaɗa, in ka so duk abin da kake so da shi za ka yi. To ya zamana wannan abar da mafi yawa yanzu ta ɗauke hankalin mutane daga ayyuka masu amfani, da ka bi koyarwa shi radiyallahu anhu za ka maida ta kai ko mai amfani a wurinka, ta taimaka ma ka zama abu mai amfani. Wannan yana magana akan abubuwa na majja. Shi radiyallahu anhu kamar ya zo ya nuna ma mutane a wannan zamanin sabbin abubuwa ma da in ka kalle su za su yi maka addinin musulunci. Kar ka wofuntar da su, amma kar ka yi amfani da su ba daidai ba. Sai Shehu radiyallahu anhu sai ya rika hawan jirgi, ba yanzu ne yake faɗa maka ba, bika walaka tsauran audiyo ba, ayyuk ɗin sunan iyakon ne. Kaga aljinin jadid ya zo da jirgin sama, to menene amfanin jirgin sama? Ka hau ka yawo da shi ka yaɗa addini. A wannan tafiyar je China, da kafin zuwa shi kai ko a mota ba zai je China kai addini ba. Amma yanzu tunda jirgi ya zo, zai iya ɗaukar ka yi tafiya da kai kilomita dubbai a 'yan awanni. To kar ka bar shi kawai sai a Turawa sun yi wani abu mai abun mamaki, ka yi amfani da wannan sabon abun da ya zo a cikin aljinin jadid, ka taimaki addinin ka. So da haka yake, wa ubrizul dinil jadid misala, na dan buga misali kaɗan daga abin da yake nufi, amma a hissi da ma'ana a daidai wannan zamanin da duniya ta gurɓata, zukata banda neman ya za a yi a tara kuɗaɗe ba abin da ake, har ta kai yanzu malantar ma ana nema a maida ta neman kuɗi. Zamanin ya zo da hadari da yawa. A wannan zamanin ne malami dan ya burge mabiya zai hau mumbari ya yi ƙarya, ya yi ha'inci, idan ka zo ka ba ki amana ya tamfari al'umma da sunan malanta. Dan mai zamanin yana cike da hadari nan ma sai ce wa ubrizul dinil jadid misala. Ina so in nuna muku ya ake jagorancin al'umma addini. Ka zama mai amana, yawan mabiya kar ya dame ka. A wannan zamanin ne in ba mutanen Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ba, kuma ina so in tsarkake gabaki ɗayan masu cewa suna bin Shehu ba ne, za a iya samun waɗanda su ba haka suke ba. Amma in sun saba, sun saba da koyarwar Shehu radiyallahu anhu. A wannan zamanin za ki iske malami idan ya zo zai yi karatu ko yana tare da almajirai, kullum ƙoƙarin ki ya gano me suka fi sha'awa in ya zo wurin wa'azi ya faɗa don su yi kabbara. Shikenan an maida malanta kaman wani abu na neman supporters, maimakon a ce masu sauraron ne suke so su ji malam ya faɗa su yi, a yanzu malam ne ke jiran me suka fi sha'awa ya faɗa musu. Nan ma Shehu Ibrahim ce a'a, wanda ya samu kanshi a zirin malanta bari in koya ma yadda ake yi. Sai wancan zamanin na baya har wa yau, zamani ne da fikira ko abun hawa ko mazauni baya damu mutane, kawai tsoron Allah malami da ƙana'an shi ake dubawa. Sai wannan zamanin ya zo ba haka ba. Duk yawan malantakka da za ka haɗa da 'yan riga mai kyau sai ka fi daraja, sai an fi ɗaukar zancenka. Sai Shehu radiyallahu anhu sai zo sai saba da malaman baya. Malaman baya kullum da sabbin kaya a jikinsu, amma sai ya fara ado, sai ya sa riga mai kyau, saboda zamanin haka ke nufi, dan karka ce to ai wannan abun ba a saba da shi ko ina so nuna maka zamanin haka yake nufi ai ni ga mai kyau in an samu dama ai abun hawa mai kyau in an samu dama amma in an samu dama ta hanyar halali karka dauka kuma yanzu kai tunda malami ne ba za ka yi riga mai kyau ba ba za ka yi sutura a abun hawa mai kyau ba a jil din da kake yana bukatuwa zuwa ga haka har wa yau to da haka duka dai yana daga cikin misalan da Shehu radiyallahu anhu bai rage kowane bangare ba sai dai bada misali da a ce lakkar mu da tafiq din akan wannan maudu'in ne to da mun basta da bayani sosai to ba shi bane maudu'in kawai dai na bi ta kan shi ne sharuwar sun zai a cikin kasidar dai na magana akan maganan koyarwar Shehu ko rubun Shehu radiyallahu anhu da sunnan manzo Allah a cikin wannan kasidar a gaba sai yake cewa to a matsayin shi na wanda yake wannan yawon dan ya taimaki addinin manzon Allah to ya ne ne zai tabbata wannan taimakon da yawa addini al'umma sun amfana da wannan taimakon sai ce to ta hanya ɗaya ce ka rike sunnar manzon Allah yace tamassad bi azyalin nabiyyi ko tamassad bi azyalin rasuli ko annabi mutabi'an mazahibahu wal muhdathatu falala fatughnika an dastori korzin wa khalidin wa tughnika an jonin yarumu mahala wa ma nabliyunun aw lamin wa markatu bimuha ilayhim khalli anka kabala yace hanyar da zaka bi ka tsira ka sadu da Allah lafiya ita ce kai ruko da sunnar manzon Allah tamassal bi azyalin nabi kai ruko da jezar annabi Muhammad mutabi'an mazahibahu ay sunnatuhu ka zama kana bin tafarkin manzon Allah yace wal muhdathatu kaga dukkan wani abu da ya zama kirkirarre babu shi a cikin sunnar manzon Allah fala la ka guje shi ka bar shi ashe wannan misalai ne kadan daga cikin kiran da Shehu radiyallahu anhu yayi akan sunnar manzon Allah to shin bayan mun ji Shehu radiyallahu anhu ya farfada ya ce duk mun ji wannan ko akwai wani abu da zamu iya bada misali a aikace wanda na sunnar manzon Allah ne wanda ya raya sai mu ce suna da yawa amma lokaci na ni kuma ba shi da yawa sannan kuma akwai abinda ko da yake bari in misali da kila abu ɗaya ko biyu wanda na tabbata ba mutum ɗaya da zai inkari wannan dummin yadda yake ke Shehu radiyallahu anhu akwai abinda in ka faɗa za a yi gardama ko ta fuskar tayo ai kai ne ma kake kallon shi sunna mu muna kallon shi ma ba sunna bane amma zan faɗi abinda kowa ya yarda sunna ne na ɗaya kenan kuma kowa ya yarda yana daga tajdidi Shehu radiyallahu anhu ga wannan sunnar da da kwata kwata babu ta shine sallar qabdu wannan da mu almajiran Shehu radiyallahu anhu masoyanci da makiyayin Shehu radiyallahu anhu har sun yi zurfi a kiyayyar wasu ma sun kai suna tuhumar addinin ma na Shehu wal iyadu billah na san dai kun san akwai su ai amma sun manta yanzu wanda yake addinin shi ba karɓaɓɓe ba misali masu kwatanta shi da shirka wal iyadu billah ban san faɗin kalmar ne ayi yana da nauyi ƙwarai amma kun san akwai masu kwatanta Shehu radiyallahu da wannan ko da Allah zaton ka mushriki shine zai zo a cikin addinin musulunci ya bar wani asar a masallacinka har yau har gobe dan yau duk masu hankoran nan suna zagin Shehu radiyallahu anhu in ka je masallacinsu za ka yi sai sallar kabri suke kuma wallahi ba dan da tajdidin Shehu ga wannan sunnar ba da suna nan suna cikin hannu jagoran su wanda ya kawo wannan abin da suka yarda shine addini shine sunna mu kalli wannan abun bai mamaki wala Allah zai ba mu mamaki wala Allah ko ba zai ba mu mamaki ba ni dai ya ban
waɗannan mutanen suna cewa su ne ahlus sunna mu ne ɗan bid'a masu sassauta mana kenan dan akwai wanda suna ganin ba maganar ɗan bid'a bane mu kafirai ne ko da yake nakan ce ni a fahimta ta da wanda zai ce mun ɗan bid'a da wanda zai ce mun kafiri da wanda zai ce mushriki duk ɗaya suke al'umma kar mu ɗauka wai dan sun ce mana ɗan bid'a kamar sun mana sassauci ko sun rangwamta mana a'a da su da wanda yake maka dan bid'a da wanda yake maka kafiri mushriki duk ɗaya ne bi gadi nazar ta wannan dan bid'a da yake cewa dan bid'a ya yadda kai musulmi ne amma duk ɗaya ne mun san dalili idan suka ce mana dan bid'a suna koma wani hadisi ne iyyakum muhdathatul umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala ko wa kullu dalalatin finnar ma'ana ne yake nufi dan bid'a karshen bid'a ina za ta kai ka to dan Allah kafirci ma in kaje lahira zai wuce da kai wuta ne ya wuce wutan ne inda zai kai ka dan bid'a da ma'anan su da suke ce mana yan bid'a suna so su ce mana yan wuta to shi kafirin dan ina ne ashe duk maganar ɗaya ne ibaratuhum shatta wa ma'anahum wahid ko ma'anan nasu duk ɗaya ne ibarar su suka bambanta suna so su ce mana yan wuta to amma mu da suke ta yan bid'a jagoran mu ya zo ya iske sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mujahada ba wahalar da bai sha ba wurin ganin ya yada sunnar kabiru haka ne waɗanda suke da shekarun da suka hunawa sun san lokacin da ake tsangwamar mutanen mu ana ce yan kabiru ma musamman ake ce musu an ratso lokacin da in kai haka da hannu a sallah ko diya ba za a baka ba mahaifinmu yana faɗa mana wani lokaci ya fito daga wani gari a ƙasa da almajirai za su wuce wani gari irin hijirar nan ta malamai sai lokacin sallah ya kama su a hanya sai suka tsaya a gonar wani mutum yana aiki ya ganki malami ne da almajirai ya zo ya gaida shi suka ce dalla za su yi alwallafi sallah ya kawo ruwa ya girmama su sosai sun yi alwala za su tada sallah ya juya ya fara aiki Allahu akbar sai ya ga mahaifinmu ya yi haka sallah zai yi daga can ya waigo ce karku mun ku tafi yanzu wai ya zo da wani abu sabo kar su mai wannan abu a gonar shi su fita daga gonar shi kar su mai wannan abu wai karku mun wato ina so in kwatanta misali da tsangwamar da mutane suka sha a farkon lamarin sallan kaburu wanda Shehu Rasulullah ya kawo kuma ko mutum jiya wake ya sha ya san da an ce ɗan kabaru ana nufin almajirin Shehu Rasulullah anhu wannan sunnar ita ce ta shiga masallatin duk masu zagin to abin da nace ina bani mamaki din shi kuma jagoran na ahlus sunna Malam Abubakar Gumi wanda ya kawo musu wannan abun ina zato har ya musu sallar shi sakin hannun shi yake yi har ya musu amma ko duk ruwayoyin sun tabbatar manzo Allah wannan sallar yayi wannan ta sakin hannun sai an nemo dalilan tabbatar da ita ban ce babu ba akwai amma dai duk ruwayoyi dan ko a cikin mu dawana saboda mafi yawa maganar sakin hannu mazhaba ce ta malikiya da dai maganganu da yawa amma ko a cikin mu dawana da aka kawo maganar sakin hannu a sallar farilla Maliku ya karhanta yin kaburu a sallar farilla amma ba komai ya ce za yi a nafila wanda ya yi ruwayar wannan daga wuri Imam Malik sai ko da yake a wannan sallar ta kaburu ita aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gurin sahabi sama da 18 wannan ɗaya daga cikin misalan ɗabbaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Shehu Ibrahim yayi kuma ba cikin sauki ba amma ko bai yaki kowa ba a kanta bai kuma kafirta kowa a kanta ba cewa to tun da yanzu wannan ita ce sunna daga yau duk wanda yayi wannan shine ahlus sunna a har an yi masunar annabi sai fa sakin hannu yake sai ce to ya dogara da dalilin shi ni ma kuma na dogara da nawa me nake son faɗa a nan ina so in faɗi cewa yadda ake yin abu da ilimi ba faɗa ake ba sabanin da wasu ne suka zo akan wannan sallar suka samu nasarar jaddada wannan sunnar, to a wannan lokacin duk wanda bai bi wannan ba sai sun tabbata sun kai shi wutar kunna a cikin wa'azi. Amma Shehu radiyallahu anhu ya dai tabbatar da wannan abin shi Annabi yayi, to shi zan yi, kuma duk wanda zan yi ina karfafa shi da dalili. Me zaka ce dangane da waɗanda ba su yi ba? Ya ja bakin shi Shehu radiyallahu anhu, kaga ladabi na ilimi da kuma rufe kofar sabani. So da haka wannan misali daya daga misalai na sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya iske sun durkushe yayi aiki da gaske ganin ya raye waɗannan sunnonin. To da ƙarshe abinda zan ce, saboda lokaci yayi nisa, wannan jagoran wanda yayi aiki don raye sunnar manzon Allah ya kuma yi kira akan wannan sunnar bai taɓa sauka daga kan sunnar manzon Allah ba. A shi ne jagoran mu, alhamdulillah. Ake jagora ne wanda idan ka damka kayanka a hannun shi, ka damka kayanka a wurin da ba ka kokwanto a cikin imaninka, in ka damka amanar imaninka a hannun shi, ka damka amanarka a hannu na ma'abocin sunnar manzon Allah da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa. Har yana da wata magana shi da yake faɗa cikin diwani radiyallahu anhu, yana cewa ni wallahi duk mutumin da naga yana san yana bin sunnar manzon Allah, to ni nakan zame masa kamar raƙumi da akala sai in yi laifi a wurin shi. Yace amma ba za ka gane shi kuma kar ka ga ina bin mutane haka da laushi, ka ɗauka kuma ba hali na ne haka da kowa ce a da mabiya sunnar Annabi nake haka. Yace ba za ka gane ina kuma da tsauri sosai ba sai in ka ce za ka jani zuwa ga bid'a da san zuciya. Yana faɗin wannan a ma'anan baitin shi da yake cewa alinu liman yaqful amina wa innani shadidun wa sa'abun iz uqadu ila al-ahwa. Yace ni ina da taushin ɗabi'a amma fa ga wanda yake bin sunnar manzon Allah, in naga kana bin Annabi Muhammadu sai in zame maka mai laifi, zan bi ka duk inda za a. Sai ce amma wallahi ina fa kuma da tsanani da tauri sosai, a ranar da aka ce za a fiske ni daga sunnar manzon Allah a jani zuwa ga san zuciya, yace a ran nan za a san ina da tauri kwarai. Ka ji fa Shehu radiyallahu anhu ya je Karachi a ƙasar Pakistan, yace da ya dawo yana ba da labari a bulaguran shi, sai yace kai na bar masoyana da yawa a Karachi. Yake cewa Karachi biha kallabtu ahla mawajjati humu nasaru dinan nabiyyi ta'ala kad i'tasamu bil habli habli muhammadin kibaran wa atfalan lisan wa rijala. Yace Karachi tan na bar masoyana da yawa, ina shauƙin su, ina begen su, su ne waɗanda suka taimaki addinin Annabi Muhammadu a aikace, fi'alan a aikace ba da surutu ba. Yace dukkansu sun yi riko da igiyar manzon Allah, maza da mata, manya da yara, kowa ya yi riko da sunna gam. Yana ba da labari an tambaye Shehu radiyallahu anhu, aka ce dukkaninsu su ma 'yan tarikar Tijjaniya ne, 'yan Faiza. Sai ce wallahi wasunsu ma ba su da labarin fairan ba, wasunsu ma ba 'yan ɗari ka ba ne. Sai ce amma rukunsu da sunnar manzon Allah ya burge ni na ambace su masoyana. Kaga wani abun kula wanda kullum Maulana Professor Sheikh Ibrahim Makari yana faɗa mana wata magana a cikin wannan zancen na Shehu radiyallahu anhu, za mu ciri wannan ma'anar cewa shi fa gaskiya da bin gaskiya ba a cikin wata ƙungiya yake ba, a dunkule. Sannan bata ba ya taɓa ita ce wata ƙungiya ba, sai ko an fahimci me yake nufi da wannan ma'anar ba. Misali sai a ce ɗarika, to fa duk wanda ka gani ɗan ɗarika mutumin kirki ne. Sai a ce izala, duk wanda ka gani ɗan izala mutum banza ne, ba haka ba ne. Za ka iya samun wanda ba nagari ba a cikin dariga, ka samu nagari na kirki a cikin izala, a ko'ina kuma akwai su. Akwai wani abu guda ɗaya da tifa da nake son zaldan yi ishara zuwa gare ki, ban so in tsawaita kuma na tsawaita din ayi mun afuwa. A sabaninmu da masu kafirta mu da sauransu, shi wannan da ake ta magana akan duk wanda yake wancan kungiyar ko kaza ko kaza, da Allah mu kula da wani abu a nahajin wancan kungiyar, ban san fadin sunanta amma kowa san wacce nake nufi, duk dan dariƙa mushriki ne. Fatawallajana lajana ta fatawa ta malaman Saudiya sun tabbatar da wannan a rubutun su, sun rubuta sun tabbatar, har sun ce mutumin da yake rayuwa a garin da duk 'yan ɗariƙar Tijjaniya, sun ce a cikin ɗariƙun ma Tijjaniya ta fi kafirci, haka suka rubuta. Suka ce mutumin da yake rayuwa a garin da duka 'yan ɗariƙa ne ma hijira ta wajabta kai, amma kafin ya yi hijira in ya rasa yadda za a yi hijira, to kar ya ce duk kowane limami sallah inda ɗan ɗariƙa ne, kare ya koma gidan ke sallar shi a gida. Wannan shi ne abin da suka ɗora manhajin aƙidarsu a kai. An fahimta? To kaga wanda ya kalle ka ce ma kafiri, ba wani abun da za ku yi mu'amala da shi na addini. Wani addinin? Ya tabbatar kai da shi kuna da bambancin addini, wani mu'amala za ku yi da shi na addini? Sai nake cewa akwai wanda shi kuma a baki yakan ce yana waccan kungiyar, amma fa shi wallahi ya rantse da Allah har a dukkan shi bai rada dariƙa kafiri ba ne. To abinda za a wannan mutumin adalci, sai a ce masa to shi wannan nagari ne, amma da a wanda yake yana waccan kungiyar ya san cewa baya yi, ya kafirce waccan kungiyar. To da haka koda da baki ya ce shi dan waccan kungiyar ne, ba ɗanta ba ne, shi ne da yake zaton ɗanta ne. Ban san ko an fahimci me nake nufi ba. To irin waɗannan mutanen da su sun yarda ƴan uwansu musulmai din musulmai ne, to a cikinsu ko da sun dake su ƴan kungiya kaza ne, sun jahilci kungiyar ne, suna faɗi da baki ne, amma aikinsu ya ƙaryata cewa su ba ƴan kungiyar ba ne. To a cikin za ka iya samun mutanen kirki masu riƙo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba dole sai mutum yana wazifa da lazumi ba ne zai zama shi kaɗai yake da riƙo da sunnar manzon Allah. Shi yasa Shehu radiyallahu anhu ya ce a'a, waɗannan ba wai maganar lazumi da wazifa ko su ƴan faira ba ne, riƙonsu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar min da cewa masoyana ne. Saboda haka irin wannan koyarwa da irin wannan jagoranci mai tsafta na bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yi wa sauran al'umma uzuri, da kira a hankali da usulubi na da'awa wadda alqur'ani ya koyar, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati al hasana, to wannan shine koyarwar da dukkanin al'ummar musulmi ya kamata su karɓa kuma su ɗauka. To wannan alhamdulillah mafi kyawu a ganta a wurinmu, mu saboda haka jagoranmu yake shine Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Babu lokaci ko kaɗan da zan taɓo ɗayan abinda muhadara ta kunsa, shine ai za mu yi magana akan sunnar manzan cewa koyi na Shehu Ibrahim da sunnar manzan Allah da kuma soyayyar shiga manzan Allah. Waɗannan daman maudu'ai ne guda biyu, lokaci da ba zai iya bada a haɗe su zama ɗaya ba. To yanzu na ɗauki wannan maganar akan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rukun da Shehu radiyallahu anhu yi wa wannan sunnar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma ɗabbaƙawa da ya yi a aikace, ba wai kawai faɗi da fatan baki ba. Muna roƙon Allah albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzan Allah. Magana ta ƙarshe shi ne kar mu ƙara yarda waɗansu mutane su haijakin sunan sunna, da an ce ahlus sunna sai mu ziyarta wanda wasu ake ba da mu ba. Wallahi manhajinsu baya kan manhajin ahlus sunna wal jama'a. A fahimce ni, ba ina ta duk mai yin izala ba ahlus sunna bane, a'a manhajin dai ba na ahlus sunna wal jama'a bane. Za a samu wanda ya riko da sunnar manzon Allah sai ya rika da awaciya, shi yana izala wallahi baya yi, dan da yana izala sai ya sauka daga sunnar manzon Allah, dan sai ya kafirta musulmi. Kafirta musulmi ba ko da tawili baya cikin sunnar manzon Allah, balle ma ba dalili. baya cikin sunnar manzo Allah. To da haka ina nufin wannan manhajin da aka yi kaka ba mu sunan da'awar sunna, wallahi ba sunna bane, wallahi alazim ba sunna bane. Mu ne ahlus sunna, mu ne masu riko da sunna, mu ne aka bar mu akan sunnar manzon Allah. Alhamdulillah muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan ta. Albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya hada kawunan al'ummar musulmi. Albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na sa cikin muhadarorin da za a yi a wannan lokacin akwai muhadarar da za a yi ta da unwanin gudunmuwar da Shehu radiyallahu anhu ya bayar cikin hada kan al'ummar musulmi. Zan so wannan muhadarar ƴan uwa su gane a ina ne za a yi ta cikin Abuja, a halarce ta, tana da matukar muhimmanci. Za a fahimci ya ake zama da al'ummar musulmi tare, ya Shehu radiyallahu anhu ya koya mana zama da al'ummar musulmi. Daga nan za ka fahimci duk inda ka ga rabuwa an sauka daga koyar wannan jagoran namu mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Muna roƙon Allah ya biya bukatun mu zahiri da batini. Allah ya karfafi addinin musulunci, Allah ya karya kafirai da kafirci. Kasar mu Najeriya Allah ya bata zaman lafiya da duka kasashen musulmi. Haƙƙin dukkan dan ƙasa ne a halin da muke cikin za Najeriya, haƙƙin kowa ne a Najeriya zaura yau wannan kasar addu'a. Kar ka jira sai wani ya saka. Akwai kuskuren da muke yi, kuma siyasa ce ta cuce mu muke yi. Lokacin da ake gwamnatin PDP, duk wanda yake adawa da wannan gwamnatin kullum in ya bude radio sai yace ya ji an ce an ta da bom a wani wuri kaza dan ya bata gwamnati. A yanzu sun gama bata gwamnati, sun aiki wannan da cewa za su daina kashe mutane, za su wato za su kawo ƙarshen kashe mutane. Ba zan ce za su daina ba ko dan ba su suke yi ba, amma dai za su bada tsaron da gwamnatin ba ya ciki bayarwa ko sai su ma a zamanin su bai san ba. Da Allah a yanzu su ma masu gwamnatin baya da aka wa wancan abun suna nan suna jin daɗin ƙasa ta ki zama lafiya wai saboda gwamnatin wannan ta kasa. Dan Allah mu daina wannan. Ka aje kowace jam'iyya duk ran da aka kashe shi ya riga ya mutu, kuma in an tashi kashe ba a diba dan wata jam'iyya ne za a kashe. In an tashi sacewa boye ba a diba dan wata jam'iyya za a sace. Dan Allah mu aje siyasa mu kalli kasar mu. Maganan cewa gwamnati ta kasa, ta kasa, mun ji ta kasa, amma wanne gudunmuwa ka bada don tsaro ya samu? Ba wanda zai ce maka gwamnati bata kasa ba a wajen bada tsaro, ta kasa. Mu yi musu addu'a Allah ya ba su ikon sauke nauyin da ke wuyansu na bada tsaro. Mu yi ta addu'a Allah ya tsare mu, ko da su ba su yi niyyar tsare mu ba, ko da ba su da sha'awa cikin bada tsaro a ƙasar, to mu Allah ya tsare mu. Albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya ɗaukaki addinin musulunci. Allah ya ƙara haɗa kanmu gabaki ɗaya. Albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Na wannan
karatuka insha Allah mu Allah ne muwaffaka Allah ka tafi sarki ya ba mu lafiya wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.